Majalisar Dinkin Duniya kungiya ce ta ƙasa da ƙasa da aka samo a shekara ta 1945, yanzu tana da wakilai 193. Ayyuka da manufar majalisar ana tafiyar da su ne kan dalilai bisa manufa da ke cikin daftarin ƙirƙirar majalisar. Nahiyar Afirka tana da wakilci na ƙasashe 52, kutankucin kashi 28 cikin 100 na yawan ƙasashen da ke da wakilci a majalisar, da ya sa nahiyar ta zarce dukkan nahiyoyin duniya a yawan wakilai. Muhimman ayyukan majalisar su ne tabbatar da wanzuwar zaman lafiya, ɗabbaka, gaskiya da kuma dasa tubali na dindindin don samar da haɗin kai a duniya. Ma'ana nan shine Majalisar Ɗinkin Duniya ta kasance madogara wa ƙasashen duniya da za ta taimaka wajen aiki tare don cimma zaman lafiya da kare haƙƙoƙin bil'adama. Comrade Abdullahi Koli, tsohon shugaban ƙungiyar Kwadago na jihar Bauchi, a tattaunawarmu da shi kan batun ranar Majalisar Ɗinkin Duniya, ya bayyana wuraren da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta mai da hankalinta a ƙasashen Afirka.
Alal haƙiƙa akwai muradu da dama wanda ya shafi mutanenmu na Afirka. Koken mutanen Afirka har yanzu akan shugabanci ne bisa irin al'adarmu da tattalin arzikinmu da kuma abubuwa na talauci da ya addabi ƙasashen Afirka, wanda yakan kawo tashin tashina da kuma zarmewa akan shugabanci da kuma irin rashin aikin yi na matasa wanda ya zama ƙalubale da kuma abubuwa na tashin tashina da yakan zamanto cewa lokacin da ake so su shigo ba sa shigowa akan lokaci, amma su taimaka da ƙofofi wanda matasa da su samu aikin yi a faɗin Afirka tunda an san abin da ya addabi Afirka kenan.
Har ila yau na tuntuɓi Dr. Shu'aibu Muhammad Ade, malami a Jami'ar Abubakar Tafa a Balewa da ke Bauchi, shi ma ga abin da ya ce da ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya za ta taimaka wa ƙasashen Afirka.
Kiran da zan yi Majalisar Ɗinkin Duniya shi ne ta tausaya wa irin wannan ƙasa masu tasowa, ya zama irin kaman bashin da ake bin su, irin kaman irin su World Bank, su waɗansu abubuwa wanda su dinnan Allah ya riga musu arzikin da za su iya yafiya ma waɗannan ƙasashen. Sannan kuma in ta wajen shugabancinsu ne, waɗannan mutane da suke kaman ake ganin ko suna corruption, suna sace kuɗi, kasansu suke kaiwa, ya zama cewa irin mutanen da za su sace kuɗi su kai gurinsu, kaman yanda su can ba sa bari mutane su yi sata a gurinsu, su yi waɗansu abubuwa, to sukan iya tarewa. To da haka in waɗannan suka sato suka kai, sai su tare su mayar da wannan kuɗin kuma wa mutanen nan su develop ɗin ƙasashensu a ta fuskar rayuwar duniya da rage irin kaman a ce rashin talauci da rashin aikin yi da kuma cututtuka da yake damun irin waɗannan ƙasashen a samu ya ragu sosai. In dai suna yin irin wannan, to insha Allah muna ganin za a iya samun irin waɗannan cigaba da ake tunani.
Majalisar Ɗinkin Duniya tana da kwamitoci da suka hada da babbar kwamitin majalisar, sai kwamitin tsaro da na tattali da hulɗa da al'umma, da kwamitin amintattu, da kwamitin kotun duniya, sai kuma sakataren majalisar, wanda duk an ƙirƙiro su ne a shekara ta 1945. Taken ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta wannan shekara shine ƴanci daga farko. Sai dai kuma abin lura dai shine a halin yanzu ana fuskantar ƙalubale da rikice-rikice a sassan duniya da suka jibanci yaƙe-yaƙe ke laƙume rayukan dubban mutane, 'yan gudun hijira, ɗumamar yanayi da kuma batun makaman nukiliya. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.